بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi, wanda cikin horewarsa da nufatansa ya dawo da mu wannan safiya ta Asabar. Yau muna 9 ga watan Jumadal Akhira, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na shekara 1445 a gidan miladiya. Yau muna 23 ga watan 12 shekara ta 2023. Mun dawo wannan majalisi mai albarka domin ci gaba da karatun littafin Al-Aqidatul Wasatiyya na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya kai haske ƙabarinsa. Idan ƴan uwa suna biye, bayanin da muke a cikin waɗannan rukunne guda 6 na imani da malam ya kawo a cikin shimfiɗar littafinsa, wanda muka yi nufin mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya, mu ɗan yi taƙaitaccen bayani a kansu, wanda wannan zai zama haskakawa idan an shiga littafin. Duk da kasancewa akwai waɗansu mas'aloli da za a faɗaɗa su, to amma dai yanzu in muka tattauna a kansu, aƙalla mutum da ya sami wani ilimi a jumlaci a tare a wuri ɗaya dangane da waɗannan rukunnan addinin Musulunci, ko kuma rukunnai na imani guda 6. Mun tattauna a kan imani da Allah subhanahu wa ta'ala, da imani da mala'ikunsa, da littattafansa, da manzannin Allah. Muka ce waɗannan jera su guda 4 nan a haka. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato ya, ko da yake Qur'ani ma ya kawo su a irin wannan salam, haka nan kuma shi ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jero su imani da Allah, dan shine asali imani da Allah, sannan imani da mala'ikun Allah, domin su ne ƴan sakon da ke karbo sakonni daga Allah zuwa ga annabawan Allah salawatullahi wa salamu alaihim, sannan imani da littattafai. Saƙon nan da mala'iku ke karɓowa daga Allah saƙo ne na shiriya na littafin da Allah yake so al'umma ta hukunci da shi. To sannan sai a kawo mu manzannin Allah, da aka jera su a wannan tsarin: imani da Allah, da mala'iku, da littattafai, da manzanni. To sai kuma imani da ranar tashin alƙiyama, shi ne muka tattauna a kansa satin da ya gabata, wanda muka ji cewa ranar tashin alƙiyama wata rana ce wacce take Allah subhanahu wata'ala zai fitar da mutane daga kaburburansu, a busa ƙaho, a fitar da mutane daga cikin kaburburansu, a kuma tada bayi domin a yi hukunci akan ababen da suka faru a rayuwar duniya. Daga nan a saka ma kowa abin da ya aikata, wanda ya aikata alkhairi a saka mishi da alkhairi, wanda ya munana ya gamu da hukuncin da ya dace da shi. Alhalin Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima kuma yana da adalci, babu zalunci a lamarin ranar tashin alƙiyama. Kuma muka ji cewa ranar tashin alƙiyama tana da sharaɗai, tana da waɗansu alamomi, waɗansu alamomin ƙanana ne, suna da yawa, Allah kaɗai san iyakansu. Hadisai sun zo sun yi bayani mafi yawansu, kuma ga sunan littattafai malamai sun rubuta su ana karanta su. Ashratus sa'a, alamomin tashin alƙiyama, har muka kawo waɗansu daga ciki waɗanda yake ina aka kutsa cikin waɗancan littattafai za ka ga irin alamomin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi. Akwai kuma manya-manyan alamomin tashin alƙiyama, wanda su kuma idan ɗaya daga cikinsu ya fara faruwa, to nan da nan sauran za su biye, daga nan za a yi a ƙarƙara duniyan gabaki ɗaya a busa ƙaho, domin kowa ya gamu da abin da ya aikata a wannan rayuwa. Mun ji kaɗan daga cikin wato amfani na imani da ranar tashin alƙiyama, cewa zai zaburar da bawa yi ta aikin kirki, saboda yana sane, yana da cikakken yaƙini cewa akwai ranar da za a zo a yi mishi kyakkyawan sakamako akan wannan abin da yake aikatawa. Haka nan kuma imani da ranar tashin alƙiyama zai sanya bawa yi taka tsantsan dangane da saɓon Allah, domin duk iya daɗin daɗewa dai akwai ranar da za a yi fallasa. akwai ranarku da kuma za a yi sakamako. Da haka ko da kayi a boye ba a gani ba, to idan Allah na kanka. Ko da kayi a boye ba a sani ba, ilimin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye bawa. To sannan kuma za a dawo da waɗannan aikace-aikace da zantuttuka da ƙudurce-ƙudurce da aka yi su a duniya. Allah subhanahu wata'ala zai fayyace su wanda ya dace da san Allah da yaddansa ya kyautata sakamako a kai. Wanda ya saba ma san Allah da yaddansa, Allah subhanahu wata'ala yi uquba a kai gwargwadon laifin bawa. Sannan cikin amfani imani da ranar tashin alƙiyama zai lallashi mummuni daga irin duk abin da ya wuce shi a duniya, ko wani zalunci da aka yi mishi a duniya. Akwai ababe da yawa da idan ka auna kanka da wasu a duniya, sai ka ga to kaman kai menene yasa baka samu kaza da kaza da kaza ba. Wani na iya rasa lafiya gabaki ɗaya a rayuwarsa. To irin wannan abin da ya wuce kan na lafiya, akwai kyakkyawan sakamako da Allah zai maka ranar tashin alƙiyama. Kaman wanda ya rasa idanunsa, ko wanda ya rasa hannunsa, ko wanda ya rasa ji, ko wanda ya rasa lafiyan cikinsa, ko wanda ya rasa lafiyan ƙafa, ko lafiyan bayansa, kullum ana dai lallaɓawa. To duka wannan akwai wani kyakkyawan maiwa na alkhairi da Allah subhanahu wata'ala zai mu bawa ranar tashin alƙiyama. To haka nan kuma irin zalunce-zalunce da abin nan da cuta dake tsakankanin bayi a duniya, wani ya sace mu wani kaza, wani ya zubar da jinin wani, wani ya yi mu wani fashi, wani ya yi fin ƙarfi ya ƙwace mu wani fili, wani babba ne a gida ya danna filin ƙannansa da gadansu da wani abu mai kama da haka. To duk irin waɗannan zalunce-zalunce da ke tsakankanin bayi, ranar tashin alƙiyama za a dawo da su, kuma za a maimaita wanda aka zalunta da alkhairi. Har muke cewa wannan ko da cikin tsakankanin dabbobi ne, irin yadda dabbobi suke yin makawunansu, duk da kasancewan ba a ɗora musu shari'a ba. Wata dabban ta tunkuyi wata don ita tana da ƙaho, ita kuma wancan ba ta da shi. Wata ta fi ƙarfin wata ta danne ta ce mata fin ƙarfi. Wata dabban ta samu wani abu, wata ta kama ta da ƙarfi ta ƙwaci. To duka irin waɗannan zalunce-zalunce da ke tsakankanin dabbobi ma, sai an faffayyace shi ranar tashin alƙiyama, an maida ma kowa da haƙƙinsa. To daga nan ne sai a umarci dabbobi sai su zama turbaya, su an gama da babinsu kenan, aikinsu ya ƙare. To amma mutane da aljannu fa, to su za a yi musu hukunci, za a yi musu sakamako akan duk irin waɗannan abubuwa da suka aikata. Cikin amfanin iman da ran tashin alƙiyama zai zabarar da bawaye ta fafutuka don ganin ya samu kyakkyawan ƙarshe. Kenan cewa ba zai ruɗu ba, ba zai ruɗu da farkon al'amarin shi ba, ba zai ruɗu da halin da yake ciki a yanzu ba. Fafutukan bawaya za a yi ƙarshen shi kyau, saboda ya san akwai ƙalubalen da ke fuskantar shi. Don haka idan mutum ya imani da ran tashin alƙiyama, zai kuma yi imani da al'amarin ƙabari. Zai yi imani da ƙabari da irin fitintunu da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara faruwarsu a cikin ƙabari. Ƙabari yana da fitina guda biyu, ko dai fitina na daraja ko kuma fitina na ƙasƙanci. Domin babu wani mutum face sai an mishi tambaya a cikin ƙabarinsa. Za a tambaye shi akan abubuwa guda uku. Amma idan aka yi A da B suna iya komawa guda huɗu, ko wani abu mai kama da haka. Za a tambaye shi akan man rabbuka, madinuka, mannabiyuka. To akan mannabiyuka, waɗansu riwayoyi suka zo a tambaye mutum ma za ta qulu fi hadha ar-rajul, ko kuma ma za ta qulu fi ar-rajul alladhi bu'itha ilaykum, kamar yadda ya zo a cikin waɗansu riwayoyin. Za a tambaye mutum akan Allah, wane ne abin bautanka, mutum zai bayani. Menene addininka, mutum zai bayani. Sannan wane ne annabinka, mutum zai bayani. Ko kuma a wata riwaya za a nuna maka hoton annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabari, a ce ma za ta qulu fi hadha ar-rajul, wani comment za ka yi akan wannan mutumin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗi yadda mummuni zai samu kansa da yadda munafiki zai samu kansa. Idan mummuni ne zai ba da cikakkiyar amsa, Allah shine abin bauta na addinin musulunci, shine tafarkin addini na, zai kuma yi comment mai kyau akan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna wa ajabna wattaba'na wa saddaqana, kamar yadda ya zo a cikin hadisi. Idan bawa ya bada wannan kyakkyawan amsan, sai a ce mishi nam salihan, kwanta kai bacci, hankalinka kwance, kada kunna na alamu in kunta la tu'minu bihi, lalle mun san kai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama. Kenan wanda bai cika waɗannan abubuwan ba, mala'iku ba za su ba shi shedin yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Tunda idan ya faɗi wannan, huwa rasulullahi huwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna wa'ajabna wattaba'na wasaddaqna. Idan mutum ya faɗi waɗannan abubuwan, to a lokacin ne za su ce masa kad kunna na'lamu in kuntal tu'minu bihi, lalle mun gane kai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin wannan, fa amanna, imani bai inganta ba. Wa'ajabna, baka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam, ka aja al'ada da kabilanci da waye duka kai watsi da su. Wa'ajabna, ka amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam hakikanin amsawa ba. Wattaba'na, kai biyayya, cikakkiyar biyayya. Fa amanna wa'ajabna wattaba'na wasaddaqna, ka gazgata hakikanin gazgatawa. To idan mutum ya tauye wannan fa, to ba lalle ya samu wannan kyakkyawan amsan a cikin kabari cewa kad kunna na alamu in kunta la tu'minu bihi ba. To kaga idan mutum ya bada wannan kyakkyawan amsa, hadisi yazo cewa ga irin yadda za a yalwata mishi cikin kabarinsa har sai ta bawa irin yadda ya ga ni'imomin Allah da aljannan Allah an bude masa kofanta gatanan, har sai ka ji bawa yana cewa rabbi aqimi sa'a, ya Allah tashi alkiyama mana yanzu, saboda ya ga ni'ima da gara da falalan Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin ne sai mala'iku su kara lallashin shi, kwantar da hankalin na musalihan, kwanta kai baccin hankalin ka kunci, ai wancan garan duka taka ci. Har a cikin hadisi ma yake nuni akan cewa za a budo ma bawa gidan wuta, idan ya razana za a ce to da baka bada amsa mai kyau ba, to kaga makomanka, Allah ka tsare mu daga wannan mummunan makoma. To haka nan kuma a gefe guda, idan bawa bai bada kyakkyawan amsa ba, to a lokacin sai a budo mishi gidan aljanna, sai ya ganta da ni'imomin da ke cikinta da darajojin da ke cikinta, sai ya sa rai, sai a ce da kenan, shi ma wannan nau'in izgilanci, a nuna maka abu mai daɗi sai a hana ka, nau'in izgilanci, nau'in uquba da azaba ce, sai a ce to da makomanka kenan da ka bada kyakkyawar amsa. Amma yanzu kaga makomanka, sai a budo mishi kofan gidan wuta, daga nan kuma annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan, shine ma'anan cikin azaban kabari ne ma'anan wannan aya. Za a ci gaba da bijiro mutum da azaban wuta, ghuduwan wa 'ashiyan, safiya da marici. Wa yawma taqumu sa'a, to in kuma an tashi alkiyama, sai ai dauki matakin da kuma shine abin nan. Da haka idan bawa ya gane wannan, to zai taka tsantsan, a ce kana kwance a cikin kabari, ga kuncin wuri, ga kuma azaban gidan wuta tana zuwa mu bawa, sai kaga bawa bai ci riba ba a duniya. Allah ka tsare mu daga azaban kabari. Ba ma shikenan nau'o'in uquban kabarin ba, har a cikin wata riwaya manzo Allah sun kyace sai a ce maqasa il ta imihi, kama shi ke matsi ke matsi, wai duk da irin wannan dan kuncin kabarin da muke gani, wai ashe bai isa ba, sai kuma an ƙara sa ƙasa ta matsi ta matsi ta matsi, har sai an samu awazin bawa sun sassaba saboda irin matsa da wahala. Yau awazin gefen hagu su shiga na dama, na gefen dama su shiga na hagu, saboda an matse shi an takura shi. A wata riwaya ce falqad zakarat li fatima fa wa'aytuha ghayra anna zakarat ma yughallazu alayhi. Yawwa, yace ita Fatima, ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi, ta faɗi irin nau'in azaba da takura da tsanani da bawa zai faɗa idan ya gagara bada irin amsan da ya kamata ya bada a cikin kabari. To kabari dai babban al'amari ne, kuma shimfiɗa ne daga cikin shimfiɗun tashin alkiyama. Har malamai suna bayanin cewa man mata qamat qiyamatuhu, duk wanda ya mutu to qiyaman shi ta tsaye. Duk wata hada-hada da kake jin ana faɗi cewa za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, in ka tsama ganin Allah subhanahu wa ta'ala, to daga lokacin da mutum ya zo mutuwa, daga lokacin da duk waɗannan abubuwan na gaibu za su bayyana mishi. Shine fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid, za a yayi maka duk wani shamaki, baka ganin mala'ika zaka gani shi, baka ganin iblis shedan zaka gani shi, baka ganin wuta zaka ganta, baka ganin aljanna zaka ganta. Duk wani abin da ka san ana gaya maka na gaibu, to lokacin da ka zo mutuwa, zuwa mutuwanka duk zaka gansu in ka tsama ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. To idan mutum ya gane akwai wannan kalubalen a gaban shi, kuma shine shimfidan tashin alkiyama. To kaga dole alkiyama ta riga tsoratar da shi, dole alkiyama ta tsoratar da shi. Ko yayin nufin zai abin tsiya in ya tuna akwai ranan tashin alkiyama, wanda tashin kiyaman nan kuma shimfidan ta ita ce kabari. Kabarin nan wani wata irin rayuwa ce daban, wanda ta sha bamban da rayuwar duniya, ita kuma bata kai rayuwar lahira ba. To kaga idan mutum yana tunanin wannan dole ya rika takura kan shi daina yin abin tsiya. Idan mutum ya shantake sai ya tuna, kai akwai yiwuwan fa gobe ina cikin kabari ne, ba fa ina kwance a gadona ba. Sai ga kai wala ba shi da makawa, kawai ya miƙe kiyamul layl, ya miƙe kiyamul layl. Irin yadda manzo Allah sa san ke razana, akwai lokacin da zai firgita cikin dare ya tashi ya ce, kai jama'a kowa tashi kiyamul layl, ya ce a tashi ai kiyamul layl domin alkiyama ta kusa. Kaga tun alkiyama ya zabarar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, har kuma ya zabarar da mutanen gidansa, miƙe ai kiyamul layl, a kusanci Allah. To kaga cikin amfanin tana ko kuma sanin ranan tashin alkiyama kenan. In kai shantake zai zabarar da kai, zai zabarar da kai kai aiki. In za kai banna zai kama hannayenka, zai takura ka, zai hana zuciyanka sakat, zai hana zuciyanka sakat. Ke tana tashin alkiyama zai hana zuciyanka sakat, ballantana ka miƙe kafa, ballantana duniyan nan ta rude ka, ta shiga tsakankaninka da Allah. Duk wanda ke tunanin tashin alkiyama duniyan nan ba ta iya shiga tsakankanin shi da Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kwadaitarwa, ya ta zabara akan ziyaran kabari da irin kalmomin da yake fadi idan ya je ziyaran kabari, wanda ke nuni akan cewa kai ma yau ko gobe kana nan a hanya. In yaje same su, assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimin minna wal mutaakhirin nas'alallahu lana wa lakum alafiya. Yana ga musu mu ma muna kan hanya yau ko gobe insha Allah. Yace ku da kuka gabata mu ma insha Allah ta'ala muna nan tafi, duk dai muna fatan Allah ya gafarta mana. So kaga idan mutun na tunanin kabarin nan har yana zuwa ziyaran makabarta, zai ta samun wani irin kariya, wata irin kariya wanda za ta kare shi daga miyagu, da wani irin allura da zai rika zabarar da shi. Kuma in ka lura mu yanzu ma zuwan makabari sai dai an maka rasuwa, kuma wani abin ban takeici mutane suka yi ta kirkiro bid'o'i in ma an ma mutun rasuwa wanda ba shi da alaka da makabarta kwata kwata, ba ma ya zuwa. Sai ka je ka ga mutum ya sa an yi wani allo an rubuta Hajiya wance ta rasu, an haife ta ranar shekara ta 1900 da kaza da kaza, ta rasu rana kaza ga watan kaza. Sai a je a manna wai kabarin mahaifiyin shi, in ya manna wannan baya ƙara zuwa makabartan nan, kila sai in wata munasaba ta mutuwa ta ƙara kama shi bayan shekara 4-5-6, abin ya koma alfahari irin na jahiliya, har mutuwa ma wayanzu ana alfahari da ita. Wani kaje kaga an yi tajsisul qabar, tajsis shine aje a gina kabari, wani a sa bulo, wani a zuba irin wannan duwatsun masu haske, wayansu a sa tiles. Wai kabari ma yanzu an koma ana alfahari da shi, duk da yake duk mun karanta wani a cikin kitabu tauhid idan ba ku manta ba. To duk kaga wannan alama ne na rashin imani, dan tadan kafirai ne, tadan kristani. Su mun muna abin da suka sani, mutum yana dan iya sa wani icce ko dan wani bolo haka a gefe dan ya zama alama, shi ma zuwa dan wani lokaci ne kawai, shi ma zuwa wani lokaci ne, amfanin shi kadan ne fa wannan ma, shi ma amfanin shi kadan ne. Abinda mamacinka ke nima daga gare ka shine kai ta zuba mishi addu'a. Idan iyaye ne, kai ko kai sallah, kai sallah, kai sujada so takwas a sallah daya, kai ko a ce iyayenka ba su samu addu'anka a cikin sujudu guda hudu ba, wannan wani irin dani? Kai ko ka daga hannu kila cikin dare kana addu'a, iyayenka ba su samu rabo mai tsoka a cikin addu'anka ba? Ai kaga wannan ba da bane, ya zama da ba dan kirki bane. To haka nan duk wani masoyin da kake jin kauna da soyayya ta yi karfi a tsakankaninku, abin da yake nema a gurinka addu'a ba wannan maganar ka zuba mishi tiles ko waye a cikin kabarin shi ba, bid'o'i ne duka waɗannan, suna jawo azaban kabari. Amma kai ta mishi addu'a, kai ta mishi addu'a, sawa'un ka san kabarin shi ko baka sani ba, ba lalle ne sai ma ka san kabarin mutum ba, ba sai lalle ka san kabarin shi ba. In ya mutu inda ba a yi mishi sallah bane, a yi mishi salatul ghaib, zai amfani shi abinda aka yi mishi, zai amfani shi. daga nan kuma kai ta mishi addu'a, kai ta mishi addu'a, kai ta mishi addu'a, shine abin da zai amfane shi. Kamar yadda kaga kana da account, duk lokacin da aka turo maka kuɗi zagaye maka alert. To haka nan irin addu'an da kake ma iyayenka da sauran masoyanka da sauran mummunai, to irin haka suke jin alert a cikin account din su na daukaka ranar tashin alkiyama. Da haka yayin da kace wa ghafir li abi, Allahumma ghafir li rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, a wannan lokacin kawai an antaya musu ladaddaki ne a cikin account din su. Allah kadai san iya dadin ladan. Da haka idan ayi ne zaka mai iyayenka addu'a so 10, to akalla fa kullun so 10 sai sun sami alert na ƙari da aka yi musu. Kila ma suna cikin azaba, amma addu'an yau gabaki ɗaya ta sa iyayenka kuma sun kubuta daga wannan azaba. Saboda kila ladan su bai isa aljanna ba, sai dai wuta. Kila ladan su 20 ne cikin 100. Yau kai musu addu'a da yawa sun koma 25. Gobe kai musu, jibi su kai musu, gata kai musu, shekara ɗaya yau kana musu. Kila ya cincida su. Yanzu ladan su daga 25 ɗin nan yanzu ya koma 55. Kaga irin darajan da amfanin yin ma iyayi addu'a kenan. So amma je kabari ai ta zuwa da waɗansu abubuwa na bid'o'i da kirkire-kirkire wanda ba zai amfani so mamatan da ke kwanciya cikin kabarin ba. Wannan ba shi bane. Kuma kai ma irin abin da kai na bid'a ga kabarin wani ya sabbaba mishi azaba, to kai ma hakanan za a yi ma kabarin ka wannan kai ma sai ya sabbaba maka azaba. Allah ka tsare mu. To duk dai wannan yana daga cikin amfanin imani da ranar tashin alkiyama. To rukuni na shida daga cikin rukunin imanin nan shine al-imanu bil qadar. Imani da qaddaran Allah subhanahu wataala, kamar da malin yace nan wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. To kafin mu bayani imani da qaddara, ina son ɗan gyara akan al-imanu bil qadar, qadar koko al-imanu bil qaddar. Zaka karanta shi da wasali bisa ne al-imanu bil qadari, qadari koko zaka yi ma dalon dauri al-imanu bil qadri, al-imanu bil qadri ko al-imanu bil qadari, me bambancin su? Daga nan wuraren haka wane ne da Allah zai iya tantance mana, saboda ana dan iya samun allabsu a samu cakudewan abubuwan musamman la'akari da lafazin dalon ko harafin dalon yana da kalkala. Da haka aka ce qadari, qadari wani ba lalai iya tantance wani ake nufi a ciki ba. Kaman ka annahum humurun mustanfira ko kuma humurun mustanfira, humurun ko humurun, kila an gane wannan aka ga lafazin qur'ani ne shi kuma. Ka annahum humurun ne ko humurun, me bambancin su? Kamar a cikin kitabar tawhid mun tantance wannan ko ka annahum a cikin alqur'ani menene shi wannan ayan, humurun ne ko humurun? Ka annahum humurun ne ko humur? Na'am, humurun mimun tana da wani irin wasali, tana da rufu'a ko tana da damma. Humurun shine jam'u himar, jam'u himar kenan, jam'in himar, jaki daya, humur jakai, jakuna ko? Yawwa, shi kuma humrun, humrun, humrun ka kawo shi da dauri, shi kuma jam'i ne na ahmar, ja ko? Ahmar, ja. To humur shi kuma jam'i na ja, kaga ba shi ake nufi ba. Ka anan humur jakuna, to shi anan al-qadaru da al-qaduru shi wanne ne a ciki? Nan kun ba da amsan ku, to sai nan wanne ne a ciki? Ha, kai duka ka yirga malam masallaci, ga wani sha'aba hanka yana ta san ya ba da amsa. To yi bayanin haka kai al, to ya ce al-qadaru dal tana da wasali bisa al-qadaru. To al-qadru shi kuma an kai shi da dauri, me ma'anan sa? Yawwa, taqdir, wato kima. Kamar a ce kiman kaza shine kaza, shine alqaduru, kwatankwaci, kwatankwacin abu kaza, ko shine qadarun za'idun. Misali a ce kwatankwaci ne wannan wanda ya karu ko makamantan wannan, shi ko alqadaru da wasali bisa alqadaru, shi kuma shine kaddaran da zamu magana akai. Akwai irin waɗannan lafazan da yawa a cikin Larabci, sai ai ta fada cikin kurakurai akan su, kaman alkibru da alkibaru, alkibaru, alkibru, ai akwai su. To irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa. To shi dai nan al-imanu bil qadar, imani da qaddara, wato qaddara sirrin Allah subhanahu wa ta'ala ne a cikin bayinsa, babu kuma wanda ya iya kutsa cikin wannan sirrin na Allah. Sirrin Allah ne, wanda Allah bai kutsar da wani ya iya tsinkaya wannan sirrin na Allah subhanahu wa ta'ala ba. Amma in aka tambaye ka menene ma'anan imani da qaddara, shine kai imani da waɗansu abubuwa guda hudu, ka kudurta su a cikin zuciyarka, ka kudurta su a cikin zuciyarka cewa haka abin yake, babu shakka babu tababa. Abu na farko shine kai imani da ilimin Allah mai fadi da yake waye komi da komi. Duk abin da ka gani a duniya, ko a sama ko a ƙasa, ko a farko ko a ƙarshe, ko abin ma da ka ganshi a lahira, duk yana karkashin kaddaran Allah ne. Ilimin Allah ya kewaye shi, babu wani sagiran aw kabiran da ilimin Allah bai kewaye shi ba. Shine kamar yadda ka ga ayoyi suna faɗi, ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Wannan ayar ta kawo rukunnan guda biyu ne ma. Kaga ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, duk wata ganyen itaciya da ka gani ta yanke jiki ta fado, to a karkashin ilimin Allah ne. To kafin ma yanke jiki ta fado din, tun daga samuwarta da yadda take kadawa, duk karkashin ilimin Allah subhanahu wataala ne. Da haka duk ganyen yankin duniya, idan kaga wannan tana kadawa da karfi, wannan tana kadawa lakakai lakakai, wannan ta danyi jajja, wannan ta danyi kore, wannan ta yi baka, wannan ta yanke ta fado, wannan akuya ta cinye, wannan ta bushe, wannan an kona, duk karkashin ilimin Allah subhanahu wataala ne. Babu abin da ya fita daga cikin ilimin Allah. Bugawan zukatanmu, duk bugawan da zuciyan halittu suke, kaka dauka mutum kawai, kada ka dauka dabbobi kawai, kada ka dauka kwari kawai, babu wata halitta daga cikin halittu face yadda zuciyarta take bugawa, in tana da zuciyar da take bugawa, ko take gudanar da al'amuranta da duk wani motsi nata da duk wani rashin motsi nata, karkashin ilimin Allah subhanahu wataala yake. Karkai tunanci to abin zai yawa kuma. Yanzu kamar misali a ce mutum miliyan 100 ko miliyan 1000 a lokaci ɗaya, kuma duk Allah ya san bugawan zuciyar kowa. Wannan ta buga da sauri, wannan ta buga lakakai lakakai, wata ma bata bugawan, wata kai tai kaza, duk cikin ilimin Allah yake. Kuma la taghibu alaihi, ba abin da ke fakuwa daga ilimin Allah. A ce yau an samu wani bypass, wani abu ya kewaye ilimin Allah ya faru, a koma bayan ilimin Allah, ba ai wannan ba, ba kuma za a taba yi ba. So da haka idan ka gane irin waɗannan kananan abubuwan, to ballantana kuma maganan zance, kalmomin da ke fitowa daga bayi, ballantana aiki da ke fitowa daga bayi, babu abin da ya boye a cikin ilimin Allah subhanahu wataala. Da haka ilimin Allah ya mamaye komai. Sai ka haka ƙasa, sai kai gaba dubu, sai kaga waɗansu halittu suna rayuwarsu a cikin can ƙarƙashin ƙasan nan, sai kaga waɗansu ƴan ƙananan halittu suna rayuwarsu ga sunan miliyoyi, duk suna cikin ƙarƙashin ilimin Allah. Allah ne ya aje su a wurin, kuma ya san rayuwarsu, ya san kai komansu da motsinsu da rashin motsinsu da abincinsu, duk yana ƙarƙashin ilimin Allah subhanahu wataala. Da farkonsu da ƙarshensu duk yana ƙarƙashin ilimin Allah. Ka yadda da wannan, wannan ya zauna a cikin zuciyarka 100 bisa 100, kar ka samu shakka ko kokonto ko tababa ko anya ko ya ka zai koyu, duk wannan yana karkashin ilimin Allah. To abu na biyu shine duka waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani to kuma ya rubuta su duk waɗannan abubuwan da ka gani wanda muka yi bayanin nan da wanda ba mai bayani ba da abin da kwakwalwanka ta hararo maka to duk yana ƙarƙashin rubutu Allah ya rubuta su kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru fillafillan su fa ba wai jumlatan ba fillafillan su dinnan da ka gani Allah ya rubuta su a cikin lauhul mahfuz shi yasa lauhul mahfuz kundi ne da Allah subhanahu wataala ya rubuta ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah duk abin da zai faru daga nan har tashin alqiyama shine wannan ayan da na kawo na farkon nan ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كاغا فاركو يا فارا دا علم الله سي كوما غاشي يا كاو إلا في كتاب مبين داكا دا علم دا ربوتو داكا دوك أبين دا كاغا نن أن يروتاش دنا الخيري دنا شري دنا إيماني دنا كافرشي دنا نغرتا دنا فاسقنشي نبنا duk yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz babu wani abin da zai faru wai baka ganshi a rubuce a cikin lauhul mahfuz ba ko kuma in ce ba shi a rubuce a cikin lauhul mahfuz din babu wanda zai ga lauhul mahfuz babu wannan abin a fillafillan shi wani lokaci ka ce bari in yi miƙa sai kai miƙa fi kitabin mubin yana nan a rubuce in kai miƙan nan lokaci bayan ka zai ce kakakas fi kitabin mubin wani lokaci ciwon hakori zai same ka fi kitabin mubin amma zaka samu wani magani ka sha sai ya kwanta fi kitabin mubin kana gani tartar bayan dan wani lokaci sai dishi dishi fi kitabin mubin kana ji sosai bayan wani lokaci sai kuma raunin ji fi kitabin mubin dan a cikin mahaifiyarsa tun daga lokacin yana dugon mani ya zama gudan jini ya zama tsoka irin yadda yake mummotsa wannan yake mummutsawa yana caccanzawa fi kitabin mubin irin yadda jini ke gudana a jikinka gudun jini na gudana da yanayi iri kaza da yanayi iri kaza da yanayi iri kaza fi kitabin mubin duk yana a rubuce fa wata rana za a samu matsala jinin ba zai kaza ba zai kaza ba za a je gurin likita ne zai bada magani za a yi ka fi kitabin mubin babu wani motsi ko wani al'amari face yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz shi yasa lahul mahfuz sirrin Allah ne subhanahu wa ta'ala babu wani abu face yana nan a cikin lahul mahfuz a daidai wannan gaban zaka gane irin yadda waɗansu mutane suka aqidantu da wata aqida na kafirci wannan ina gaya muku bil munasaba wani bawan Allah ne ya nemi aure da ya nemi aure sai waɗanda ya nemi auren a gidansu sai suka ce min don Allah in je mu tattauna da shi in gani ko ya dace a bashi auren wani mutum ne mutumin idan na gaya muku daga inda ya fito abin zai ba ku mamaki mutumin Najeriya ne amma kuma yana zaune a Makka ne a Makka sai kai tsammanin cewa ya kamata ya zama na Allah ai to kar ku mance cewa Abu Jahal ma a Makka yake kuma shi ne cikin jagororin kafirci dan haka ba wai duk wanda ya zauna a Makka ne ko ya zauna a Madina ne na Allah ba fa ku gane wannan kamar yadda sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa al-ardu la tuqaddisu ahadan kasa ba ta tsarkake mutum kai kanka ne Allah ya dora maka tsarkake kanka wani a cikin garin Isra'ila a fadan Fafaroma amma dan aljanna ne wani a fadan Yahudu abin nan shi dan aljanna ne wani kuma a kusa da ɗakin Ka'aba amma dan wuta ne to shi wannan mutumin wai yana zaune a Makka kamar yadda yake zaga akwai waɗansu malamai yanzu sun dawo sun zauna a Makkan Makkan suka zauna sosai kuma suka yi karatu a Makkan amma sun dawo da aqidar Mu'tazila ga kuma sunan suna ta yaɗa da'awa da'awar Mu'tazilanci suna sukan sunna da ahlus sunna duk wani malami na ahlus sunna sai ka ji ya soke shi kuma ga yanan da babban kujerar da yake a arewacin Najeriya ma ba mu da babban kujera sama da ita amma kuma aqidar Mu'tazila yake da ita tun yana yi rarrage fa har ma yanzu ya fito karara yana cewa Mu'tazila ma a mafi yawan masaloli sun fi ahlus sunna gaskiya wallahi ga yana kuma maka ya zauna yi karatu kuma yana da kujera babba a arewacin Najeriya duk da kasancewa bai karantar da kowa ba mahaifin shi ne Allah ya taimaki sunna da shi ya zama jagora a cikin sunna jagora bijimi a cikin sunna Allah ya gafarta masa amma kuma aka samu shan bamban. To haka wancan mutumin ya zauna shi ma daga garin Makka, dama can shi ba malami bane. Da naje muke tattauna da shi sai yake ran juma'a, sai yake cewa ina za ka yi sallan juma'a? Na ce mishi zan yi sallan juma'a guri kaza. Sai ce ina ai wayannan mutanen wahabiyawa ne. Inda kake nufi kai sallah? Wahabiyawa ne, ka je na sallah da wahabiyawa. Wahabiya tsinannu ne. Sai ya kawo wani abu na rudani, sai ya ce ai ka san tarihin wahabiyawa, bari in gaya maka silsilansu. Daga wani sai ya fara da lissafin al'alama bin Bas, daga bin Bas sai wani sai wani sai wani har ya kai ga Ibn Taymiya. A silsilan da ya kawo na ƙarya ne kuma, saboda bin Bas ba shi da alaka da Ibn Taymiya a babin jini. A babin jini ba su da alaka. Kila kun gane. Yau a babin jini ba su da wani alaka. To shi sai ya alakantar da bin Bas a cikin silsilan Ibn Taymiya, wanda Ibn Taymiya ma ko aure bai yi ba. Ballantana ya haihu. Ballantana a ce dan Ibn Taymiya ya haifi wannan, wannan ya haifi wannan, wannan ya haifi wannan, haka zo cikin zuwa ga bin Bas. Kaga Ibn Taymiya ma ai bai aure ba, in mun karanta tarihin shi anan. To sai ya ce ai yadda aka yi suka zama tsinannu. Wai wani akwai wani babban malami yana karantar da ɗalibansa, sai ya ga lokaci yayi da zai kyale karantarwa, ku lura ya kyale karantarwa ya koma shagaltu da ibada, ya koma ya ƙaro ilimi. Lokaci yayi da zai dakatar da karantarwa ya koma ya ƙaro ilimi. Shikenan sai ya shirya kayan shi sai ya fita. To ya fita sai ya bar matarsa da ciki, bai ƙara dawowa garin ba sai bayan shekara kusan 20 da wani abu. To a lokacin nan ya dawo ya tsufa yewa haka. To matan ta riga ta haifi ƴarta mace, har matan ko yarinyar ita ma ta yi aure ne haka, ta rabu da mijinta ko mijin ya mutu, wani abu dai mai kama da haka. To da ya dawo gari, sai wahabiyawa sai suka shirya wani sharri, sai suka yadda za a yi ya auri ƴarshi. Sai suka zika suka algafata malam, to gashi ka dawo gari kuma matarka ta riga ta rasu, ai ya kamata kai aure inda kake babban malamin nan. Sai ce ni da tsufa na wane ne zai aure ni? Suka ce an dai ka yadda akwai wata baiwan Allah, sai ni mata magana. Ya ce to shikenan ta aminta. Sai suka haɗa aure tsakankanin shi da Esther, amma fa bai sani ba. Shine har ya shiga ɗaki yayi waye duka. To shine sai kashegari sai wani ya zo yake ce mishi, Allah ta halin kaga wannan yadda ka aure wannan matan da ka aure, ai ka ce fa ka tuna lokacin da ka tafi kabar matanka kaza kaza kaza, to ƴakkace ne cikin ka. To a lokacin nan ne shine sai abin ya mishi zafi, sai ya daga kai sai ya hango Lauhul Mahfuz, sai ya duba wannan bayanin, sai ya ga gaya nan wahabiyawa ne suka yi wannan aikin, kuma da matsinin ne. To kun ji, wai ya hango Lauhul Mahfuz, nan ne mahallin shaɗi na. Ku lura da irin ababen da Allah subhanahu wata'ala ya sirrinta a cikin Lauhul Mahfuz. Amma mutumin da ke iya hango Lauhul Mahfuz, to ya je ƙaro ilimi kuma na mene? Ilimi zai je ƙaro shi na ganin Lauhul Mahfuz. Sannan kuma ya aure shi duk bai sani ba, bai gano a cikin Lauhul Mahfuz cewa ga yana Esther bace. To kaga wato kafircin da ke cikin wannan aqidan ba kaɗan bane. Saboda ana munaza'a da Allah, ana ja'inja da Allah ne a cikin abin da Allah ya sabanta maka shi, bai nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba. Annabi sun bai taɓa ganin Lauhul Mahfuz ba, bai san abin da ke ciki ba. To kaga wannan kenan. To da haka waɗannan gaɓuɓa guda biyu su ne rukunan imani da ƙaddara. Kai imani da ilimin Allah, kai imani da rubutu da Allah ya a cikin Lauhul Mahfuz na duk abin da zai faru. Sauran rukuni na biyun shine ka yadda ka aminta cewa duk abin da ke faruwa kuma yana cikin ƙarƙashin ganin daman Allah, mashi'a kenan. Za mu tattauna akan mashi'a da irada insha Allah ta'ala a cikin littafi. Mashi'a, duk abin da ka ga ya faru a duniya da ganin daman Allah. Kar ka ce da san Allah, ba san Allah ake magana a nan ba. Ba mahabbatullahi ba ne, iradatullahi ko kuma mashi'atullahi, ganin dama, haka Allah ya ga dama abin ya faru. Kar ka ga wani sabo da aka yi ma Allah, kar ka ga wani sabo da aka yi ma Allah ka ce kai ya za a yi Allah ya da'ai mishi kaza, a'a, bi mashi'atihi, da ganin daman Allah ya faru. babu abin da ya faku ko ya koru ko ya fita daga cikin ganin dama Allah subhanahu wataala cikin ababen da ke faruwa a rayuwa gabaki daya zaka duka yana cikin ganin daman Allah ne da imani da kafirci da nagarta da banna duk yana cikin ganin daman Allah ne abin nan da Allah ya sani ya kuma rubuta zai faru to yana kuma faruwan karkashin ganin daman Allah babu abin da zai fita daga cikin wannan a ce wani abu ya faru amma kuma ba haka Allah ya ga dama ba ba haka Allah ya nufata ba kawai abin da ya faru ne dai kawai yafi karfin a'a ba yin haka gwamnati za ta iya tsare-tsaren ta an yi tsare-tsare cikakken tsare-tsare duka ba wani matsala amma abin na fara faruwa kuma sai ya fi karfin tsarin da aka yi ko wani abu ya faru kuma sai ya dagula tsarin da aka yi to ba a cikin mulkin Allah subhanahu wataala ba duk abin da ya faru yana karkashin ganin daman Allah sannan kuma rukuni na hudun shine halittan Allah ne Allah ya halicci wannan abin duk abin da ka ganin kuma Allah halicce shi babu wani abin da yake ba Allah ne halicce shi ba halittan Allah ne wannan ana tadi da ku halittun mutane da aljannan da kowa da kowa da aikace aikacen ku da kudurce kudurcen ku wallahu khalaqakum ma ta'malu da ku da aikin ku gabaki dai halittan Allah subhanahu wataala ne Allah khalaqakum wa ma ta'malun da ku da aikin ku duk cikin halittan Allah ne shine wata aya cikin suratul hajj alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i ma fis samawati wa ma fil ard inna zalika fi kitabi inna zalika 'ala Allah yasir da haka waɗannan su ne rukunnan kaddara guda hudu al-ilmu sai mene ilimi sai mene sai al-kitabatu sai mene sai al-mashi'atu sai me sai al-khalqu wal-ijad waɗannan abubuwa guda hudun su ne rukunnan kaddara in kaji an ce kai imani da kaddaran Allah na al-khairi da na sharri to kai imani da duk wani abin da ya faru na alkhairi ko na sharri sai da ya bi waɗannan matakan Allah ya san shi Allah ya rubuta shi ganin daman Allah ne ya faru sannan kuma Allah ya halicci abin an fahimta in ka samu wannan imanin to sai a ce kai imani da kaddara kai imani da kaddara kuma kamar yadda nace waɗannan abubuwan ko a yadda muka fade su a haka a takeice kuma a gurguje kai ka san babu wanda ya san wannan sirrin sai Allah subhanahu wataala babu wanda ya san shi sai Allah shi yasa kai bawa abin da ake so kai yadda da waɗannan abubuwa amma wurin yadda zaka mu'amalanci Allah fa kai zaka mu'amalanci Allah subhanahu wataala ne da shari'a ba da kaddara ba dan kaddara baka santa ba kun gane batun da kyau ba da kaddaran Allah zaka mu'amalanci Allah ba zaka yi imani da kaddaran Allah ne amma ba zaka mu'amalanci Allah subhanahu wataala da kaddaransa ba kace to tunda kaga ban yi sallan nan ba Allah bai rubuta in yi bane a'a kai da shari'a zaka yi mu'amala da Allah shine Allah ya ce kai sallah ka gane yawa saboda ka sani a cikin ai baka san abin da aka rubuta ba balantana ka ce to yanzu ai da ka ina kafa hujja da kaddara ba aka kafa hujja da kaddara mun tattauna a cikin wannan a cikin kitabut tauhid idan ba ku manta ba mun tattauna wannan masalolin akwai kuma ƙari insha Allah ta'ala wanda idan mun shiga cikin littafi za mu gamu da shi cikin amfanin imani da kaddaran Allah subhanahu wataala zaka gane girman Allah da yalwan ilimin Allah girman Allah da yalwan ilimin Allah yafi karfin kowa yafi karfin komai yafi yanzu dan wannan bayanin kawai da muka yi kai wani kwakwalwan kake da shi zai hararo maka a ce mutum miliyan 100 mutum biliyan 1 kowanne daga cikin su kifawan idan shi Allah ya sani bugawan zuciyar shi Allah ya sani circulating engine a cikin gangan cikin shi Allah ya sani duk wani gashi da ke cikin jikin shi Allah ya san shi ya san inda ya aje shi ballantana abin da zai furta ballantana abin da zai aikata a lokaci daya a ce maka biliyoyin mutane Allah duk ya san wannan akan su wannan kawai ka dauki mutun kenan fa da wani ilimi wani tunani wani kwakwalwa kake da shi da zai gano maka wannan sai dai kawai kai imani sai dai kawai kai imani abin yafi karfin tunanin dan adam sai dai kai imani ka gane lalle Allah Allah mai girma ne Allah ku tashi wannan mai bacci lalle Allah mai girma ne, sannan kuma ilimin Allah ilimi ne wanda yake bashi da farko bashi da ƙarshe, ilimi ne mai faɗi. To kaga wannan zai taimaka maka ka gane wannan dangane da Allah subhanahu wataala. Cikin amfanin zai ƙara maka ƙarfin gwiwa wurin dogara akan Allah. Yayin da ka gama gane waɗannan abubuwan, to me zai baka tsoro? Me zai baka tsoro kuma? Tunda ka san komai yana faruwa a ganin daman Allah ne, ka san kuma komai yana faruwa ne a cikin ilimin Allah, kuma Allah ya halicci abin, to ai ba wani abin da zai baka tsoro kuma. Sai dai kawai ka ƙara dogara ga Allah, ka ƙara dogara ga Allah, ka maida al'amura zuwa gare shi, kuma duk abin da zai faru sai ka ga yana baka wani nau'in natsuwa, musamman idan ƙaddara da ba daɗi ta same ka, sai ka tuna cewa to yanzu fa Allah fa ya san wannan fa, kila mutuwa akai maka, wani masoyinka ya mutu, Allah ya san wannan, hakanan kuma Allah ya rubuta, kuma Allah ya halicci mutuwan nan, ya ƙaddara wannan nawan ya mutu, to wannan sai ƙara maka natsuwa da Allah, sai ƙara maka natsuwa da kwanciyar hankali, sai ƙara maka natsuwa da kwanciyar hankali. Bari in baku misali don ka gane irin yadda wannan fahimtar wannan zai maka tasiri. Walillahi al-masalul a'la. Kaga yanzu idan kana kusa da shugaban ƙasa ko kana kusa da gwamna, misali ka san irin yadda gwamna ke kyautata maka, yake nufatanka da dama, ko shugaban ƙasa yana nufatanka da duk wani alkhairi, yayi maka kullun yin maka yake, sai ya ce to zo na baka ka rike min kai ne minista. Ka fara rike ministan, sai ya ce kai kyale ministan nan, kyale ministan nan kawai, ka kyale ministan kawai shi. Zuciyanka zai natsu, ba za ka damu ba, kana tunanin yanzu za ka kila an mun tattalin wani babban position ne wanda ya fi ministan. Kun gane batun da kyau? An mun wani tattali ne ya fi ƙarfin wannan ministan tabbas, ko kuma kila oga ya gano wata matsala a wurin da aka bari ya raba ni da wurin, wanda duk ka gamsu da soyayyan shi da ƙaunan shi da gare ka, kuma yi maka abubuwan da yake ya ɗaran ma tunaninka, irin kyautatawa abin da baka taɓa tsammani ba ma yi maka. Yau din ya baka wani matsayi sai ya karɓa, ko kuma yau sa ka a wani aiki mai wuya, zuciyanka ba ta damuwa, kana nan kana tunanin akwai abin da oga yake nufi, ni na sani. To walillahi al-masalul a'la. Allah da ya halicce ka, ya baka ji, ya baka gani, ya baka iska kake shaka, ya baka hannaye kana miƙawa, baka kafafuwa kana takawa, ya baka abinci, ya baka ruwa, ya baka natsuwa, ya baka kaza, ya baka inda zaka zauna, ya baka gida, ya baka abin hawa, sai yanzu sai ya karɓi wani abu daga gurinka. Kana jin wannan zai saka damu? Ka hararo wancan ogan da ke kyautata maka, ai zaka yi tunanin to yanzu haka akwai wani tattali da yamin wanda ya fi wannan ɗin. Walillahi al-masalul a'la. Da haka idan Allah ya baka wancan sai ya karɓi wancan, la shakka akwai wani tattali da ya maka wanda ya fi wannan, zai baka natsuwa da Allah. Wanda daga cikin magabata da yake da ga ƙafafuwa biyu ga hannaye guda biyu, ka ce Ikrima ne ko Ustazu Kairan nan ka tana mun suna? Urwatu bin Mas'ud ne? Urwa bin Zubair. Na mance sunan ne ran nan sai tana mun da suna. Jazakallahu khair. Yana da ƙafafuwan shi guda biyu na da hannayen shi guda biyu. Sai ƙafa ɗaya ta samu matsala, sai da aka kai ga an yanke ƙafa. Idan an zo ana mishi jaji, shayaura sai a yi haƙuri a dangana. Yakan ce kai bawa ka ji tsoron Allah. Allah ya bani abubuwan nan guda huɗu, sai ya karɓi ɗaya. Anya Allah bai kyautata mun ba? Shi yana ganin a wannan lokacin wai kyautatawan Allah ne ma ya ƙara bayyana. Allah ya baka hannaye guda biyu da ƙafafuwa guda biyu, to yanzu sai ya karɓi ɗaya. Ai ba wani abin complain a ciki. Ba abin complain, shi yana ganin girman Allah ne da kyautatawan Allah ya ƙara bayyana a gare shi. An bar maka uku cikin huɗu din an karɓi ɗaya, shi yana ganin to menene abin damuwa a ciki. To haka ake so ka samu natsuwa ga Allah. To ba za ka samu wannan natsuwa sai imaninka da ƙaddara ya yi ƙarfi. Shi ne yayin da ka rasa ɗa ko ka rasa masoyi, sai ka ga idanka na zubar da hawaye, amma kuma ba za ka faɗa abin da zai fasata Allah ba, sai ma dai abin da zai yarda da Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurna fi musibatin wa abdilna khairan minha. Yayin da aka jarabce ka da talauci, ba za ka ji zafin Allah ba, saboda me ne ka tabbatar da Allah ya karbi dukiya ne da gare ka din ya musanya maka da abin da yafi alkhairi yayin da aka jarabce ka da rashin lafiya ka tabbatar da cewa Allah ya kwace lafiyar ne din ya baka abin da yafi lafiya ko kuma abin da yafi muhimmanci fiye da lafiyar a yanzu to ala ayyi hal in imanin ka da kaddara yayi karfi to sai ga babu abin da ke tada maka da hankali cikin abin da ka rasa na duniya kamar yanda yake kuma babu abin da ke sa ka fankama da alfari cikin abin da ka samu na duniya likai la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum imani da kaddara ke haifar da wannan to shi yasa cikin amfani imani da kaddara a gaba ta karshe shine mutum ba zai rudu kuma da halin da yake ciki ba duk yadda kake ganin wai yanzu kai kai zurfin ilimi ilimin ka ya kai ya komo to me zai sa ka rudu da kanka bayan ka san wannan yana cikin abin da Allah ya sani ne kuma ya rubuta kuma Allah ya halicci wannan ilimin tare da kai kaga wani ana ta kokari a nuna mishi kace alif ya gagara kai ko an aka fadi alif kafin a fadi ba'un ma ka hararu ba'un din kana jin duk wannan ya faru kawai din wai kai kana da kwakwalwa ne ai akwai kwakwalwa akwai brain brain din falitan Allah ne fa kuma kai ma ba dabaran ka bane cikin mu wane ne nan ya taso ya wani wayau ya samu kanshi ciki yana da wani brain ko yana da kaza babu kowa ya ga kanshi ne irin yadda Allah ga dama halicce shi ko ba haka yake ba kamar yanda yake zaka samu wani a cikin mu fari ne ba fa shi da wani rawa da ya taka wani baki ne ba shi da rawa da ya taka wani dogo ne wani gajere ne wani kwararre ne gurin iya magana wani kaza ne ba wani wanda ke da wani abin nan to ballantana aikin da zaka yi ka kusanci Allah kana jin yanzu ni mai imani ne to ba za ka rudu ba fatanka dai Allah ya sanya Allah ya rubuta imanin nan zai dawoma gare ka daga nan har mutuwanka za kuma ka dace da aljanna fatan abin da zaka yi ta fata ke zaka babu wani dalilin ka hadifiri da wani jin aini ne ne kaza aini ne ne kaza aini ne ne kaza baba ba zai yi wannan ba ila an fahimci abin nan din da aka da iliminka da aikinka ba zai rude ka ba saboda ka san duk komai na faruwa ne a cikin kaddaran Allah subhanahu wataala to ala ayyi hal a takaice kuma a gurguje waɗannan sune rukunin imani guda shida Allah subhanahu wataala ya sa mun fahimce su da kyau daga nan ko da kila misali a ce ba ai karatun littafin nan da kai ba indai ka gane abubuwan da muka yi dan bayani a takaice to ka gane arkanul iman rukunin imani guda shida wanda yake babu wani wanda zai zama musulmi sai yayi imani da su a irin yanayin da Allah da manzo ke so ai imani da su wanda bai imani da su ba kaga wannan kafiri ne wanda ya imani da su ba irin fuskan da Allah da manzo ke so ai imani da su ba to kaga wannan ko shi ma dai ya zama ya kafirta ne ko kuma ya zama imanin shi ba shi da karfin da zai iya hana mishi azaban Allah ranar tashin alkiyama ko da bai kafirta ba kuma fahimtan su da gane su da imani da su irin yadda Allah yake so to shine zai cincida darajar ka nan da nan ka samu yardan Allah ka samu rahamar Allah da aljannan Allah subhanahu wataala kila an fahimce da kyau to ala ayi hal wannan sune rukunnan ina ganin bari mu tsaya akan su yanzu da izinin Allah idan muka zo kawai za mu ta abin nan ne kawai a cikin littafin insha Allah ta'ala abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah shi yafi mana Allah ka kara mana imani Allah ka sanya imanin mu ya zama nagartacce ingantacce irin fuskacin da Allah subhanahu wataala kake so mu imani ya Allah duk abinda yafi karfin mu Allah ka iya mana abinda muke iyawa kuma Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuran da ka ba mu ya Allah abinda ya dame mu Allah ka yaye mana abin da ya dame mu a matakai na kawunan mu ko a gidajen mu ko a unguwoyin mu ko a mataki na ƙasa gabaki daya to muna fatan Allah ka yaye mana ya Allah muna roƙonka ka taimaki ƴan uwan mu musulmi a duk inda suke suna jihadi a tafarkinka ya Allah ka dora su akan maƙiyansu ya Allah subhanahu wataala ka gurbata wayau da dabara na maƙiyan Allah ya Allah ƴan uwan mutanen Falastin Allah ka taimake su Allah ka agaje su Allah ka ruguza al'umman Yahudu Allah ka hada su fada ya su ya su Allah ka sanya makamin da suka yi tattali ya kashe su Allah ka sanya wayansu da dabaran su ya zama makirci ne akan su Allah ka kubutar da al'umman musulmi daga sharrin su mu mutan musulmi Allah ka gafarta musu idan mutum mu tazo Allah ka sa mu cika da imani iyayenmu da waɗanda suka gabace mu da imani Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi Allah ka sa aljanna ce makoman su mu ma Allah ka sanya aljanna ce makoman mu Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka inganta aqidojin mu Allah ka kyautata halayen mu Allah ka karbi ibadun mu Allah ka raya da mu akan shari'a a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.